Dan bayan ballar annobar coronavirus masana tattalin arziki suka fara nuna fargaba akan illolin da annobar za ta yi ga tattalin arzikin kasashen duniya musamman masu tasowa kamar Najeriya. Alƙalman kididdiga a Najeriya sun nuna cewa da yawa a cikin ƴan ƙasar na ta rasa aikin su saboda yadda mutane da kamfanoni ke fuskantar matsaloli ta fuskar tattalin arziki da kuɗaɗen shiga sakamakon gagarumin tasirin annobar coronavirus. Ko menene mafita baya ga kiraye-kirayen da ƙungiyoyin kwadago masana tattalin arziki suka yi akan a hada gwiwa da al'umma domin kawo mafita ga matsalolin da ake fuskanta. Ga fitaccen dan kasuwa kuma dan jarida mun ga da Shaibu da bayani.
Mafita samar da aiki a Najeriya dai da ma Afrika baki daya wato shine na daya dai karfafa su masu kananan masana'antu domin su rinka daukar ma'aikata inda aikin zai zagaya. Abu na biyu shine to karfafa sha'anin aikin gona. Aikin gona yana da tasiri ga tattalin arzikin al'umma idan aka samu wato kayan aikin gona tallafi na kuɗi da kuma kayayyaki na aikin gona zamani saita ma al'umma yadda za a yi aikin gona to matasa za su dukufa a wannan aikin su jingina duka mafi yawan sana'o'i wannan zai haɓaka tattalin arziki.
Dan majalisar wakilai mai wakiltar mazaɓar Yamal Tidiba na jihar Gombe a tarayyar Najeriya Dr. Abubakar Yunus Ahmad ya bayyana mafita ga matsalolin da suka shafi ayyukan yi da cewa
cewa zamani ya zo kuma Allah ya turo ta Allah shi kadai ya san me yake nufi da ita kuma ba ma samar da guraben aiki ko kuma aikin yi ba yake wa barazana kadai ba don abin nan ya shafi kowa da kowa ne ga coronavirus ta zo ta addabi gwamnatin akwai cikas let's now think outside the box sannan wayannan kamfanonin da ake magana maimakon ka je su dauke ka aiki ka diba me zaka yi ka taimaka wa kamfanin a wannan halin covid da shi corona ba sai ka caje su kudi duk irin wayannan in muna yi maimakon kai a dauke ka aiki sai zuwa kai ne ma zaka dauki wani aiki
a wani bangare kuwa minister shari'a kuma Anthony General na tarayyar Najeriya Abubakar Malami yayi bayani akan lamarin
to babban mafita dai shine matakan da aka dauka farko ita gwamnatin tarayya mataki na bada tallafi da ganin cewa an samar da ayyukan yi ta yi kyakkyawan tanadi ta huskar abin da ya danganci tsare-tsaren aiki kudade wanda za su taimaka ma mutane tsayuwa a kansu da kuma abubuwa makamantansu so abu mafi ala dai shine an fahimci cewa akwai damuwa wadda ta danganci bukata ta tallafa ma mutane domin su samu ayyukan yi bisa la'akari da wannan damuwar gwamnati ta amince cewa ta zo da tsare-tsare wadanda za su taimaka musu.
Alƙalman kididdiga a Najeriya dai sun yi nuni da cewa tun bayan bullar annobar coronavirus kaso 40 cikin 100 na iyalan da aka yi magana da su kusan 2000 suka rasa ayyukan yi inda ƙungiyoyin kwadago suka yi ta korafi akan yadda shugabanni suka fara siyasantar da ayyukan farfado da tattalin arziki ta hanyar nuna sankai bayan fara bude zirga-zirga ofisoshi. A ƙasashen duniya kuwa annobar corona ta yi sanadiyar rasa ayyukan yi na miliyoyin ma'aikata kamar yadda alƙalman kididdigan zauren tattalin arzikin duniya suka yi nuni da cewa a ƙasashe mafi ƙarfin tattalin arziki na G7 kamar Amurka an rasa ayyukan yi miliyan 30 sai ƙasar Japan da mutane miliyan 1,760 suka rasa aikinsu. Halima Abdurrauf, murya Amurka daga Abuja, Najeriya.